Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 3 ga watan Agustan 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka da kubar sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Yan sauyi bayan zabansa shugaban ƙasar Iraki, gogaggen ɗan siyasar na Bahaf Salib ya zaɓi ɗan Shia Abdul Mahdi a matsayin Prime Minister, ya kuma umarce shi kafa sabuwar gwamnati. Kanawar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana ziyara a ƙasar Afirka. Nahiyar Afirka.
Akai, to kanin labarin aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun ki koma bakin aiki bayan janyewar yajin aikin da ƙungiyar ƙwadago ta yi. Ko me yayi zafi haka?
To abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu, kuskure na aka yi, bai kamata ba. Ya kamata gavana ya dawo mana da kudin hutu.
Yayin da jami'in siyasa a Najeriya ke fidda ɗan takararsu a jihar Taraba, sanata Aisha Jummai Alhassan ta zama 'yar takarar gwamna a jam'iyyar UDP.
Sai mu fara aikin neman zaɓe kuma in Allah ya yarda. Kuma na gode wa duk magoya bayana da suka ƙarfafa ni, suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan sabon salon magudan zaɓe ta hanyar sayen masu kada ƙuri'a a gabanin zaɓe. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka da wanda yake da gubar sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Sanarwar da ma'aikatar ayyukan tsaron ciki ta fitar ta tabbatar da samun wasiƙar da ake da alamar tambaya a kai da aka rubuta wa shugaba Trump ranar 1 ga watan Oktoba 2018. Sanarwar ta ƙara da cewa ba a fadar shugaban ƙasa ta White House aka karɓi wasiƙar ba, kuma wasiƙar ba ta shiga fadar White House ba. Jami'an ma'aikatar tsaron sun shaida wa Murya Amurka cewa an sami gubar resin a cikin dukkan wasiƙun da aka aika ma'aikatar tsaro ɗaya da sunan sakataren tsaro Jim Mattis ɗaya kuma zuwa ga shugaban ayyukan rundunar mayakan ruwa Admiral John Richardson. An kai wasiƙun ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI jiya Talata domin ƙara bincike bisa ga cewar kakakin ma'aikatar tsaro Kanar Rob Manning. Wasiƙun sun isa ofishin rarraba wasiƙu na ma'aikatar tsaro da ke wajen ginin Pentagon ranar Litinin. Jami'an kare ma'aikatar tsaro kuma suka gano gubar lokacin da suke bincike wasiƙun, suka kuma saboda haka wasiƙun ba su shiga ginin ma'aikatar tsaro ba, inji jami'an. Ana dai samun gubar resin ne a wani irin wake idan aka sheƙa ko kuma aka ci ko aka yi wa mutum allura da ita bayan an sarrafa ta, tana iya kashe mutum a cikin sa'o'i 48 bisa ga cewar cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka. Gubar resin ba ta da magani. A halin yanzu kuma gwamnatin Amurka ta gaya wa Amurkawa kada hankalinsu ya tashi idan sun ji wayoyinsu na salula sun shiga ƙararrawa a lokaci ɗaya yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya za ta yi wani gwajin karon farko na na'urar fargar da al'umma ta wayar tarho ta fadar shugaban ƙasa. Hukumomi sun fadakar da al'umma tun da wuri cewa a wannan karon gwaji ne kawai, sai dai za a aika da irin wannan saƙon ne a zahiri idan aka fuskanci wata masifa ta gaggawa kamar gano an harba mukami mai linzami ko wani harin ta'addanci ko kuma wani bala'in aman dutse. waɗanda suka kunna wayoyinsu na salula da ƙarfe 2:18 na rana agogon Amurka za su ji wata ƙara da ba su saba ji ba, yayin da wayoyinsu nasu kuma za su yi ta motsi. Daga nan za su ga sako akan wayar da bayani cewa wannan gwaji ne na hanyar sanarwar gaggawa ta wayar salula, ba a buƙatar ɗaukar wani mataki. Bayan minti biyu kuma waɗanda suke kallon talabijin ko kuma suke sauraron tashoshin rediyo masu dogo ko gajeren zango za su ji irin wannan faɗakarwar da za ta katse watsa shirye-shirye na tsawon minti guda. A da an so a yi wannan gwaji ne tun ranar 20 ga watan Satumba, sai dai aka dakata zuwa yau 3 ga watan Oktoba sabili da ɓarnar da guguwar da aka ba lakabi da suna Florence ta yi a jihohin North da kuma South Carolina. Yan sauyi bayan zaɓensa shugaban ƙasar Iraki, gogaggen ɗan siyasa Baham Sali ya zaɓi ɗan Shiya Abdulmadi a matsayin Prime Minister, ya kuma umarce shi da ya kafa sabuwar gwamnati. An keɓe matsayin shugaban ƙasa da ya kasance na jekanayika ga ƙabilar Kurdawa tun da aka fara gudanar da zaɓe mai jam'iyyu da yawa a shekara ta 2005, shekaru biyu bayan da Amurka ta jagoranci hanɓara gwamnatin shugaba Saddam Hussein. Abdulmadi, wanda ya taɓa riƙe muƙamin mataimakin shugaban ƙasa da ministan harkokin albarkatun mai da kuma ministan kuɗi, yana da kwanaki 30 ya kafa gwamnati ya kuma gabatar da sunayen 'yan majalisa domin a amince da su. Iraki dai ta gudanar da zaben majalisar ta karan farko ne a watan Mayu tun da aka murƙushe ƙungiyar IS, sai dai ba a sanar da sakamakon zaben ba sai watan da ya gabata sabili da rigingimun da suka ɓarke dangane da sake ƙirga ƙuri'u. Bayan an sake ƙirga ƙuri'un kuma aka tabbatar da cewa jam'iyyar babban malamin 'yan Shia Muqtada al-Sadr ta sami ƙuri'u mafiya yawa, ya kuma lashe kujeru 54 cikin kujerun majalisa 329. Sai haɗakar ƙungiyar da ta haɗa kan ƙungiyoyin mayakan 'yan Shia ta zo ta biyu da kujeru 47, sai kuma haɗakar ƙungiyar Prime Minister Hadi al-Abadi tana biye da kujeru 42. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana Ghana a ziyarar da take yi a kasashen Afirka. Tafiyarta ta farko ita kadai zuwa kasashen ƙetare tun da mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. Uwar gida Melania ta isa Ghana ne jiya Talata da safe, ta kuma ziyarci wani asibiti da ke birnin Accra, inda ta ga yadda ake gwada nauyin jarirai, ta kuma rarraba barguna da abin wasan yara da fada White House ta aika. Daga nan ta tafi fadar shugaban ƙasa ta Ghana, suka sha shayi da mai ɗakin shugaban ƙasar Ghana ɗin Rebecca Akufo-Addo.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da kungiyar kwarigo ta Najeriya ta janye yajin aiki ta ranar Litinin, ma'aikatan gwamnatin jihar Neja sun yi komawa bakin aiki, al'amarin da ya har rizga gwamnatin jihar Nejan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari.
Ma'aikatan gwamnatin jihar Neja a Najeriya sun ki komawa bakin aiki bayan da kungiyar kwadagon Najeriya ta janye yajin aikin gama gari a ranar Litinin din nan da ta gabata. Ma'aikatan jihar Neja dai sun ce sun ki komawa bakin aikin ne saboda dama akwai wata jikakkiya a tsakaninsu da gwamnatin jihar Neja. Kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Neja Comrade Yahaya Idris Indako ya bayyana.
To, abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi, bai kamata ba, ya kamata gavana ya dawo mana da kudin hutu. Gavana ya yadda ta maimakon wanda suka mata a zauna a rubuta takarda wannan mutane sun ki yin aiki, shi ne sa muka ce to idan an gama yajin aiki na gargadi na tarayya mu ba za mu dawo ba sai gwamnati ta yadda zai biya mana wannan bukatar mu.
To, sai dai matakin kungiyar kwadagon jihar Neja ya harzuka gwamnatin jihar Neja, inda har kwamishinan labarai na jihar Honorable Danjuma Sallau ya kira taron manema labarai domin nuna takaicinsu.
Matsayin mu shine wannan ba daidai bane, an yi ne dan dai a bata ma wannan gwamnati su, saboda inda za a yi akwai hanyoyi da ake bi kamar a kirawo wannan yajin aiki. Na farko ya kamata su tattauna da jami'in gwamnati, na biyu idan bai yu ba ma in za su je wannan yajin aiki za su rubuto kamar yanda dokan yan kwadagwai nuna a rubuta cewar abu kaza saboda gwamnati ta yi bijire mana da abin da bukatunmu. Sannan idan haka na aka bada noti gwamnati kuma ba ta komi ba, to wannan suka yi wannan sai mu ce maybe suna da dalili.
A yanzu dai wasu al'ummar jihar Niger sun fara zargin cewa yan siyasa na da hannu a cikin wannan mataki da kungiyar kwadagon jihar Niger ta dauka. Kwamar Sa'idu Ibrahim, shugaban kungiyar cigaban masarautar Kwanta Gora, na cikin masu irin wannan zargi.
To wannan yaji aiki da Niger suka ci gaba da shi sarai ne son su ciya ne kuma siyasa ne, domin a ka'ida shi ne lokacin da za a je yajin aiki ya kamata a ce in suna da wani abu su ma su shigar da takardansu, domin duk abin da za ka yi za ka ba gwamnati wa'adi, ya kamata a ce sun ba da gwamnati wa'adi. In yadda suke tunanin cewa su kare mambobinsu, ita ma gwamnati tana da alhaki ta kare mutanenta.
To sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamar Yahaya Idris Indaku ya musanta zargin.
Ina ramu da siyasa, mun yan siyasa ne ba ramu da maganar siyasa, duk wanda yace akwai siyasa ciki wannan ruwan shiga Allah.
To amma bayan wannan takaddama dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta bayar da sanarwar cewar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger su koma bakin aiki a yau Laraba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Gagamar ma hannunku jan mu kuke bun ku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A daidai wannan lokacin da jami'in Najeriya ke fidda waɗanda za su tsaya musu takarar gwamna a jahohin ƙasar. Yanzu haka tsohuwar minista harkokin mata sanata Aisha Jummai Alhassan da ake laƙabi da Maman Taraba ta zama 'yar takarar gwamna a jihar Taraba ƙarƙashin jami'ar UDP. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
By the instruction of a national echo of our great party, those in favor to say aye, those who say no, chairman of local government say he gaba, chairman of the world, NASA zasu di bayansa, zasu zosu kabi ballot paper anan table, say su miki su je su kada Korea. A wancan akwati da kuke gani a can.
Baturen zabe kenan da go jam'iyyar United Democratic Party ta turo jihar Taraba domin gudanar zaben fidda gwani na jam'iyyar. Ke fa bayyana sunan tsohuwar ministan harkokin matan sanata Aisha Jummai Alhassan Maman Taraba a matsayin wadda ta lashe zaben. A jawabin ta Maman Taraba ta ce jam'iyyar UDP za ta ma bada mamaki a babban zaben da ke tafe, inda kuma ta bayyana cewa
sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda. Kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni, suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana, duk da an mun zalunci kuma suka ce duk inda na je su ma suna can. Ai kuma kun gani yanzu aiki ya koma gare mu gaba ɗaya, ba ni kadai ba.
Ko a zaben shekarar 2014 wata kotun da aka kara ta ko baiwa sanata Aisha Jummai Alhassan nasarar cewa ita ce ta lashe zaben jihar Taraba ina jam'iyyar APC. To amma kuma daga bisani sai kotun koli ta yi fitile da wannan hukuncin tare ku da ayyana gwamnan jihar dan jam'iyyar PDP Actor Dare Dison Isaku DDI a matsayin wanda ya lashe zaben. To wai ko me magoya bayan jam'iyyar UDP ke cewa a yanzu
da muryan dukkanin 'yan Taraba state masu kishin Taraba suka ce sanata Aisha wuce gaba mu biki kowace jam'iyya kika je muna ci.
Yanzu dai ko an zura ido ne a gairin fafatawar da za a yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu leƙa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakiliyar Hawwa Umar ta yi mana dubi kan sabon salon magudin zabe da ake a Najeriya ta hanyar sayen masu kada ƙuri'a a gabanin zabe. Hawwa, gare ki.
Duk da raguwar magudin zabe ta hanyar dangwala kuri'u ko sauya takardun shigar da sakamako, a halin yanzu 'yan siyasa sun bullo da logar ciniki da masu kada kuri'a da sayan damar su ta zabe su kada musu kuri'a. Ko a zaben jihar Oshun da aka kammala kwanan nan, rundunar 'yan sanda ta nuna hotunan mutane da tace dillalai ne na sayan mutane don su kada wa iyayen gidansu kuri'a. Rundunar ta ce ta samu mutane da dubban naira amma bata kama ko mutum ɗaya da ya sayar da damar kada kuri'ar sa ba, don ra'ayinsa ne kuma doka ta bashi dama ya kada wa duk wanda yake so kuri'a, ko ya samu kuɗi ko bai samu ba. Hatta hukumar zabe ba ta da hurumin hana karbar kuɗi don kada kuri'a in ka ɗebe wayar da kai da ɗaukar matakan hana magudi don hanyar tsari da kuma na'ura. Aliyu Bello shine kakakin hukumar zaben, ya ce sun dukufa ga shirye-shirye don dakile duk wata kafa ta magudi a shekarar 2019.
Domin duk kokarin da yanzu hukumar zabe ke yi shine ta tabbatar da cewa zaben 2019 da za a yi bai samu wani nakasu ko wata tawaya daga kowace hanya ba, kuma ta dukufa akan cewa za ta inganta rijistar zaben ta gabanin zaben 2019 ta yadda ranar zabe duk wanda ya cancance jefa zabe ne kadai zai iya hawa kan layin zabe ya jefa, kuma in har an samu wani rijistar wani da katin wani ya kuma tunkara wai zai zo shi abin da ba daidai ba, to tabbas daga nan da shi da jami'an tsaro sai dai a haɗu a gaban kuliya.
Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na Najeriya Ibrahim Magu ya ce sun ɗau matakan hukunta masu sayan kuri'a da zayyana hakan da zirmiya.
Muna nan process na interstate ne, abin nan ne bai kamata in fito fili in kada wannan ba. Kana da abin yi a wajen ɗan jarida, kai exposing nasu mana, kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki. Wallahi abin ko ya damu kowa, kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je suna shan wahala.
A farkon dawowar demokuraɗiyyar nan a 1999 har ganye wasu kan makala a jikinsu ranar zaɓe don ciniki da masu son a kada musu kuri'a da nuna kwai a baka ya fi kaza a akurki. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka kamar kuka a kuri'ar ka yancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
To a gaida Hawwa Umar.
Wannan shugaban gazin da ake ce da shi Buhari, na daɗin na faɗa, laifin Buhari guda ɗaya ne, ana cin abinci a cikin duhu ya jiya haska wuta.
To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi, inda za mu kawo muku rahoto kan murnar da 'yan jam'iyyun adawa ke yi kan rikicin da ke faruwa a jam'iyya mai mulki ta APC. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin mai zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara da ake yi a Najeriya yake nunawa game da cigaban demokradiya a ƙasar, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Daga irin yadda babbar jam'iyya mai mulki a Najeriya APC take gudanar da zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara, masana suna ganin da sauran tafiya a haɓakar demokradiya a ƙasar. Misali, majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta fito ƙarar ta gaya wa wani ɗan jam'iyya da yake neman takarar gwamna cewa babu gurbi. Da ya matsa hannu suka ce masa ko sun kore shi ko kuma dai shi ba ɗan jam'iyyar ba ne. A fili, wannan mataki na nuna cewa wannan majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi tana tare da gwamna Atiku Bagudu. Amma ta kwararta ta jihar Adamawa da ta so wata ƙilta gwada irin wannan uwar jam'iyyar daga Abuja ta dakatar da ita na tsawon wata shida. To ko me yasa ake yi wa reshin APC na jihar Adamawa haka? Masu sharhi suka ce watakila don cikin 'yan takara akwai wanda yake da kusanci da waɗanda suke riƙe da madafun iko, walau a fadar shugaban ƙasa ko kuma a helkwatar jam'iyyar. Ga ma kaɗan daga cikin rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana daga Kebbi kan rikicin siyasar jihar.
A iya cewa ciki ya ɗori ruwa a jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a daidai lokacin da wani yarima a masarautar Argungu ya fito ƙarara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC, Ibrahim Yare dai ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta APC a birnin Kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnatin jihar.
Eto naje kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zamana dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta. Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a.
To sai dai da alama bukatar ciro man na Kebbi bata sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta APC a jihar, wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba Abubakar Atiku Bagudu, inji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar Aliyu Bature wanda shine ya karbe Ibrahim Mera a ofishin jam'iyyar ta APC.
Bai tashi tahowa headquarter ta jam'iyyar APC ta jiha ba, sai da ya taho da bukata ta. Bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar APC ne ba don mu karbe shi. Duk talurukan da muka yi na jam'iyyar APC ba mu taba ganin shi ba. Kuma duk adalci mu yi mishi tunda muka ce ya taho ya iska mu yanke hukunci. Amma duk da haka tunda yanzu ya bayyanar da kai ne cewa shi dan jam'iyyar APC ne kuma ya zo da wata bukata, jam'iyya ba za ta hana mishi shiga shi ne wannan bukata ba. To me ne abaya na adalci?
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano yaya su masana suke kallon zaben fidda yan takarar da jam'iyyun na Najeriya suke yi a halin yanzu.
Akwai dambarwa a cikin sa, akwai wato kuma kwamacala.
To
saboda abinda na fahimta shi ne a dalilin abubuwan da suka auku a majalisa ta takwas a kasa, wato tun daga sanda aka zaɓi majalisar da ke da wakilai a 2015 zuwa yau 2018, wato yadda suka nuna wa jam'iyya ba ta ita ba, da yanda kuma daga ƙarshe suka tattara komitansu ma suka da damansu suka fita daga jam'iyya, ya tabbatar da jam'iyya cewar ba ta da iko akan zaɓaɓɓu, kai ba ma ta da iko akan naɗaɗɗu. To da aka ce jam'iyyu suka fahimci muhimmancinsa a lokacin zaɓe ne.
To
don haka abinda yake faruwa na fi zaton cewar jam'iyyun ne suke ƙoƙarin yanzu su tabbatar waɗanda suka ɗora, wato waɗanda za su yi musu biyayya ne sau da kafa.
To
amma akwai kwamacala a ciki, saboda a da ana kuka da cewa gwamnoni suna kama karya suna ɗauki ɗora, yanzu kuma sai jam'iyyun suke neman su maye gurbin gwamnonin, suna yin ɗauki ɗora suna kama karya.
Wanda duk gwamna ya ɗauka zai maye gurbinsa ko kuma mutumin da zai gaje shi, to mutanen ne suka ci zaɓe. Shin wannan ya kuke kallonsa?
To ya alamu ne na cewar canjin da APC da suke takensa, wato akwai guraren da bai shiga ba tukunna, wanda ya haɗa da wannan magana ta fidda ƴan takarkaru. Ba su iya samar da canji ba daga tsarin da PDP ta gadarwa ƙasar, saboda haka tunanin suna bin tafarkin PDP, kuma PDP su ma ba su canza ba, tunanin suna tafi da lamarin su irin yadda suka saba yi a baya.
Yaya kuke kallon abin da ke faruwa a jihar Adamawa, inda akwai gwamna mai ci yana so ya sake komawa amma kuma da alaman yana fuskantar cikas? Daga ina kuke kallon wannan matsala take zuwa ne?
Wato da jihar Adamawa da jihar Lagos suna da kamanceceniya. Abin da yake faruwa alamu ne na cewar wasu iyaye gidan siyasa suna ganin sai yanda suke so na a yi. A jihar Adamawa wani wanda yake da alaka da matar shugaban kasa yana da sha'awar kujerar. A jihar Lagos wani wanda yake da alaka da jagorar jam'iyya Ahmad Bola Tinubu yana da sha'awar kujerar. Saboda haka jam'iyya ta haifarwa da kanta da kanta hamayya a cikin gida. Su wannan kallon da za a yi wa tasirin karnar kenan.
To Dr. Duka, babu cancanta ne kawai idan ka kusanci mutum shi kenan, don yana da ƙarfi a jam'iyya ko yana kusa da wani babba a jam'iyya shi kenan sai kuma ya zamanto damuwa?
Ba daidai ba ne. Idan wataƙila wato akwai alamu na cewar waɗanda suke kai sun gaza, sannan wanda ake so yayi shi kuma yana da wato farin jinin al'umma, ko kuma abinda isa zama a ala a ce jam'iyya tana da wani mizani, wato wani sikeli wanda za ta dore ɗan takarkarinta da mai ci da wanda ike kai da wanda ike nema, a ce sai wanda iri cika wannan mizanin shi za ta tsaya. To da ba abinda mafi ne ko mutum ya cika ko da yana da alaka da wani a ƙasa babu damuwa, sannan kuma a bar mutane su yi zaɓe su zaɓi wanda ike, zama wato zaɓe yana daga cikin wannan ƙa'idojin da mizanin da ya tanada. So kowace ƙa'ida aka shimfiɗa kuma in mutane suka cika suka zo kuma su tsaya zaɓe, to da babu damuwa don wani yana da alaka. Amma daga dukkan alamu yanzu alaka ce kadai wato mizanin, a wani wajen kuma sai mizanin ya canza.
To ta yaya, menene mafi a'ala na tsarkaka wannan harka ta fidda yan takara da zaɓuɓɓukan nan da ake yi a cikin gida na jam'iyyu? Ta yaya za a yi haɓaka demokradiyya?
Yan siyasa su daina jin tsoron zaɓe, duk abin da suke da tunani ko tsoro a cikin fidda yan takara zaɓe zai maganin sa, sannan kuma kowani suke da sha'awar wace shi ne ya gaje su, so za ki iya sa shi wato a tirbar da idan lokacin zaɓe ya zo ya shiga zaɓe zai iya ci, ya ci musu sauki su sa mutum a tirba sun wuri su kintsa shi ya iya cika ƙa'idojin da al'umma suke bukata na cin zaɓe, ya tsaya zaɓe ya ci a kan su kyale mutum ba a san shi ba watakila, ko kuma shinin da aka yi masa ba na alheri ba ne sai sun zo tafiya su ji kuma shi suke so su dora, saboda haka su bi tsoron, sai su zo suna bin tsoron kada ya shiga zaɓe ya faɗi. Shi ne da ake wannan dabarbarin, ana caccanza ƙa'idoji, ana maida abu kamar cajiyar ban, don haka su nutsu da harkar zaɓe, su dinga kyale talakawa suna zaɓen wanda suka san
masu haro. Da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Elika waɗanda suka haɗa mana shimfiɗa amma ba mu samu damar amfani da su ba, a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla a gaida sahabu kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga alheri ta damar da takaitattun labaran duniya.
Haka yake, mai yiwuwa ne adadin 'yan asalin ƙasar Venezuela da suka ƙaura zuwa Colombia ya ƙaru zuwa miliyan 4 a shekara ta 2021 idan rikicin da ake yi a ƙasar mai mulkin gurguzu ya ta'azzara, inji ministan harkokin wajen Colombia. Carlos Home Trujillo ya yi kiyasin cewa abin da za a kashe kan kulawa da 'yanci rani da zai kai dala miliyan 9,000, sama da 'yan asalin ƙasar Venezuela miliyan 2 ne suka ƙaurace wa gidajensu a cikin shekarun nan domin gujewa ƙarancin abinci da magani da suke fama da shi, da kuma rudanin siyasa da na tattalin arziki da ƙasar take fuskanta. Kimanin mutane miliyan 1 kuma suna zaune a makwabciya Colombia mai mutane miliyan 50. Wata kotu a ƙasar Turkiya ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yankewa wasu 'yan jarida da suka haɗa da Ahmet Altan da ɗan uwansa Mehmet Altan da kuma waɗansu mutane huɗu jiya Talata, watanni 7 bayan da aka yanke musu hukunci bisa zargin mara baya ga yunkurin yin juyin mulki da soji suka soyi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba. An tuhumi 'yan uwan junan ne sabili da kalamansu a wata hira da aka yi da su a wata tashar talabijin kwana ɗaya kafin yunkurin juyin mulkin. Ana alakanta wani ambulan da ke ɗauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka wanda kuma yake da sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
To madalla masu raro anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki da shirin maimaicin shirin ciki da gaskiya. Za ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jimmy, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.